sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen Hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
masu sauraro assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa An gudanar da zaben shugaban kasar Saliyo zagaye na biyu wanda aka yi jiya a sabon lokacin hutun Easter cikin kwanciyar hankali da lumana. Yan kasar ta Saliyo sun yi yunkurin ganin sun kammala wannan zabe da aka faro tun a ranar 7 ga watan jiya. Domin ko shugaban kasa na yanzu Ernest Bai Koroma zai sauka daga kan karagar mulkin kasar bayan ya kammala wa'adin mulkin sa zagaye na biyu. Masu jefa kuri'a dai suna jefa kuri'a ne ga jami'u biyu dake fafatawa wato jami'ar APC mai mulkin kasar wadda Dr. Samora Matu Wilson Kamara ke matakara. Sai kuma jami'ar Sierra Leone People's Party dake da dan takara Julius Maada Bayo wannan dai shine karo na biyu da Bayo ya tsaya takara da a shugaban neman shugabancin kasar domin a shekarar 2011 ya kara da shugaba mai ci yanzu amma Bayo bai samu nasara ba sai dai rahotanni sun bayyana cewa jama'a ba su fito da yawa ba idan aka kwatanta da zaben farko hakan ko ana ganin ba zai rasa nasaba da tsauraran matakan da tsaro da aka dauka ba Kamfanin lancin labarai na Reuters ya bayyana cewa an hana tuki lokacin wannan zabe abinda ya sa masu jefa kuri'a takawa daga gidajen su zuwa rumfunan zabe. Tsohon dan wasan kwallon kwandon nan ne jiya Asabar ya jagoranci zanga-zanga a Sacramento dake jihar California na nan Amurka inda yake kira da rundunar yan sanda da su ba da cikakken bayanin yadda aka kashe Stephen Clark wani bakar fata a ranar 18 ga watan Maris. Gangamin na jiya ya biyo bayan irinsa wanda aka yi ne a ranar Juma'a inda dan ruwan masu zanga-zanga bayan an gudanar da binciken mai zaman kansa ya gano cewa an harbi wannan dan taliki ne wato Clark da harsasai har 7 a lokaci guda wanda hakan yayi karo da bayanan da yan sanda suka bayar da farko sai dai jami'an tsaro sun yi lafifi a wajen wannan zanga-zangar mutane masu tarin yawa suka halarci wannan zanga-zanga su ciko har da budurwan Clark da zai aura ta bi sahun masu zanga-zanga wurin taron jama'a dake Sacramento Haka ma ranar Asabar din da ake gudanar da wannan zanga-zanga ya zo daidai da ranar tunawa da Cesar Chavez domin jihohi a nan Amurka ciki ko har da California na cikin waɗanda suka tuna wannan mutumin dan ƙasar Spaniya wanda ya samar da kungiyar manoma masu zanga-zanga na ranar Asabar din suka ce za su karama Chavez shi da Clark a lokacin wannan zanga-zangar tasu Jiya Asabar ne aka tsare wani dan jihadin kasar Mali kuma tuni aka mika shi ga babban kotun nan mai binciken manyan laifuka ta kasa da kasa domin ya fuskanci tuhumar laifin da yaki tare da wargaza Timbuktu da kuma laifin fyaɗe mahukuntar kasar dai ta Mali ne suka tsare Al-Hassan Abdul Aziz Muhammad Mahmud kuma yanzu haka ya isa inda ake ajiye masu jiran shari'a dake birnin Hague shi dai wannan mutumin dan shekaru 40 da haihuwa ya jima da zama dan kungiyar Al-Qaeda wanda shine ma babban dan sandan kungiyar daga watan Afrilu na shekarar 2012 zuwa watan Janairu na shekarar 2013 da cikin tuhume-tuhumen da zai fuskanta sun hada da laifin yaki Prusa Sawa Bil Adama da kuma wargaza wurin ibada dake Timbuktu a kasar Mali din sai fyaɗe da kuma tilasta mata auren dole an zargi Hassan da hannu dumu-dumu cikin samar da shirin auren dole wanda hakan ya takurawa yan mata dake wannan yankin na Timbuktu sai kuma yawa ta fyaɗe da tura mata karuwanci ba da son su ba Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci a gudanar da bincike na sajidan ko mai zaman kansa sakamakon mummunar taho mugaman da aka yi a bakin iyakan Isra'ila da Gaza a ranar Juma'a wanda ya musabbabi mutuwar Falestinawa har su 15 kan wasu 1,400 suka samu rauni ciki ko har da 750 da harbin bindiga ya yi wa illa. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya gudanar da wani taron gaggawa a ranar Juma'a domin tattauna yanayin da yakin na Gaza yake ciki sai dai taron bai yanke hukuncin da zai dauka ba akan wannan lamari. Dubban mutane ne dai suka halarci jana'izan waɗanda aka kashe kala Palestinawa suna suka yi zaman makoki a jiya Asabar din. Dani Danon, jakadar Isra'ila bai halarci wannan babban taron ba domin ko yana halartar bikin nan da aka saba yi a Isra'ila na tunawa da ranar da Yahudawa suka samu kansu daga hannun Misrawa. Sai dai ya aike da wata sanarwa a wajen taron inda yake cewa Isra'ila ta buƙaci da dage wannan taron har sai sun kammala wannan biki da ake yi a kasar sa. Ma'aikatar tsaro a Amurka ta gane sojan nan nata da ya mutu a ranar Juma'a sakamakon tashin bom a arewacin Manbij na kasar Syria. A jiya Asabar ne dai aka bayyana sunan wannan taliki wato Jonathan Dumba, dan shekaru 36 daga Austin a jihar Texas. An kashe shi ne.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A baba nan ne mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya ƙara yin kira da masana suka jima suna yi cewa akwai buƙatar a koya yara karatu cikin harshen uwa. Mai martaba ya ce a dukkan ƙasashen duniya da suka ci gaba da harsunan uwaye ake koyarwa a makarantu. Wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kuri ya nemi ƙarin bayani daga mai martaba sarki Sanusi na biyu kan abin da ya sa yi wannan kira.
Bismillahirrahmanirrahim. Ito wannan abu ne wanda duk waɗanda suke karatu a cikin fannin koyarwa da ilimi sun san shi cewa akwai bahasosi da yawa da suka nuna cewa karantar da ilimi a harshen mahaifiya wato kake mother tongue ya fi kusantar da shi ga kwakwalwar wanda ake karantarwa. Kuma idan an duba kasashen duniya ga baki daya za a ga yawancin kasashe suka ci gaba da haka akai. In an je Jamus da harshen Jamusanci ake karantarwa, in an je Faransa da harshen Faransanci ake karantarwa, in an je China da harshen Chinese ake karantarwa. Wannan bai hana mutane su koyi harusa ba, kamar akwai harshen Turanci ko harshen Faransanci ko harshen Jamusanci. Amma da yawa ilimi idan aka karantar da shi a cikin harshen da yake na mahalli da shi malamin da ɗalibin an fi samun fahimci juna. Yanzu abin da yake faruwa shi ne za a samu malami Bahaushe zai fassara tunaninsa zuwa harshen Turanci, sannan ya kokari ya isar da Turancin nan da ilimin nan harshen Turanci ga ɗalibinsa, wanda shi kuma sai ya fassara wa kansa zuwa harshensa na uwa. Na ɗaya kenan. Na biyu, musamman arewacin Najeriya yaduwar harshen Turancin a yanzu ba ta kai yadda za a yada da ilimi yadda ake so a yada da shi ba. Yanzu misali, yanzu Ungozoma a kowane ƙauye akwai su, babu ilimin da ba za ba Ungozoma na harkar likitanci da harkar karɓar haihuwa da harkar renewal da harshen Hausa ba. Kuma har ma ta je makaranta a karantar da ita School of Nursing din nan da midwifery a karantar da ita da harshen Hausa, duk abin da take bukata na aikin gozo ba za ta kashe harshen Hausa. In ta je ƙauyen nan, in ka tara mata ƙauyawa guda 100, watakila da kyar a san mutum 5 suke jin Turanci. Saka waɗanda ma take harka da su, ko in gozo mace ko likita ce, harshen Hausa ne. To idan da za a iya karantar da waɗannan ilmomin ilimin kimiyya da harshen, za a samu likitoci da yawa, ungozomomi da yawa, za a samu masu ilimin harkar noma agriculture da yawa. Menene muhimmancin harshen Turanci ga mutum da ke kiwon kaji? Ba magana kin sai harshen Turanci ba. Abin da yake bukata ya sani za a kace shakar Hausa. Yanzu hatta in ka je jami'ar Bayero yanzu, hatta kana degree a shari'ar musulunci ko Islamic studies ba za ka yi da Hausa ba. Turanci ne sai kuma Larabci. Amma yanzu ga malamai nan da yawa a cikin birnin Kano wanda akan littafin da ake karantarwa professor shi ne, in aka dauki wannan aka ce ga curriculum din ga abinda ake bukata a ba mutum BA a Islamic Studies a zaurukan Kano ma za a dinga ba da BA din ya abu inda zaka je karatu ka karanta da Hausa da risala ce muktasar ce Bukhari ne Muwatta ce littafin usul ne nahwu ne lugha ne adab ne babu wani littafi da ake kai shi a jami'a da ba zaka samu da mazauci ga curriculum din mu duk wanda ya karanta ka ba shahada ta zama degree ba to irin waɗannan abubuwan su ne za su taimaka wajen samar wa mutane aiki samar wa mutane hanyar ci gaba a cikin al'umma kuma koyar da mutane kuma kamar da muke faɗa kullun shi ilimi da ake magana education iri-iri ne akwai wannan formal education ake zuwa primary school aje secondary aje university akwai technical and vocational education shi ma ilimi ne wanda za a karantar da mutane abinda suke bukata wajen
ilimin sana'o'i su
ko a masana'anta ne ko a noma ne ko a wajen aikin carpenter ne ko a wajen aikin electrician ne shi ma ilimi ne mai zarfi a wanda yake a polytechnic za a iya karantar da shi shi ma da harshen Maliya shi ma ilimi ne akwai ilimi na in service wanda za a dauki mutum yana aikin gwamnati ko yana aiki a cikin wani company a dauke shi a tura shi inda zai je ya ƙara karatu akwai kuma ilimi ma da ake cewa on the job education wanda akan aikin naka za a dinga karantar da kai saboda haka wa'annan ilimin da ake ta magana ga sunan fanni ya kamata a fahimta kuma a maida hankali akan ilmantar da su kuma da harshen mahalliya za a fi samun cigaba
kuma jiga sarki wasu suna ganin kalubalen musamman mu a Najeriya shine yadda ita kasar ke da yawan wato yaruka dan haka wata kila mahukunta sai su samu kansu a yanayin wannan harshe za a yi amfani da shi wurin waɗannan koyarwa tunda an ci Najeriya na da har wato yaruka kamar 300 kofi
to mu abinda muka fahimta shine shi dai harkar ilimi musamman harkar ilimi a Najeriya a cikin tsarin mulkin mu tana cikin abinda ake cewa tana kan concurrent list yanzu ai jihar Lagos doka ce duk wanda yake son ya shiga wata makaranta ta gaba da sakandare a jihar Lagos dole sai yayi sai ya samu shahadar sakandare a harshen Yarbanci doka ce ce kuma suna fassara ta fice zuwa harshen Yarbanci jihar Kano za ta yi ta Hausa ba an yi Hausa an ce jihar Kano an yi Hausa ba a ce a nan bara su yi Hausa ba amma babu wani abu a tsarin mulki da ya hana jihar Kano sai ce daga primary zuwa secondary har zuwa jami'a za su yadda da wannan inda za a samu illa inda kuma ya kamata a zo National Education Council ai magana shine wajen samun admission zuwa jami'o'i tunda yanzu ana cewa idan kana son jami'a sai ka yi degree sai ka samu credit a lissafi ka samu credit a harshen Turanci wanda wani sa'in shi lissafin nan ba shi da wata alaka da abin da kake so ka karanta ko idan kana so ka karanta fiqh ko kana son ka karanta tarihi ba lalle bane zama kana da mathematics ba shi da wata alaka na biyu idan harshe ne to a ce ka samu credit a cikin wani harshe in an yi da harshen Turanci ko harshen Hausa ko harshen Larabci harshen da kake so a karantar da kai a cikin sa kana bukatar wannan credit din amma sai ka bukatar credit a English saboda Turanci ake karantarwa amma yanzu idan ka zo kana karatun shari'a kace zaka iya da Turanci ko da Larabci to ya kawo kanka da credit da Turanci kana da credit da Larabci a barka ka shiga jami'a sai ka je a karantar da kai da harshen Larabci yanzu in ka je jami'ar Cairo za ka iya zama likita in ma ta harkar harshen Turanci ko ta harshen Larabci haka sashen Larabawa da yawa sai abin da muke cewa a fara idan an nuna niyya an zo an fara kuma akwai abubuwa da yawa da ya kamata a duba tunda ana da cin restructuring kuma wani ya kamata kasashe bankarorin Najeriya kowa ya duba tarihi da bukatun su yanzu misali yanzu karatun Qur'ani ana kasance almajirci nan da karatu ga makarantun zaure ga makarantu na primary me zai hana mu tsaya mu duba yanzu ko da cewa aka yi ba shekara shida ba aka ce shi kenan mu a nan primary shekara takwas ne amma a cikin shekara takwas din nan yaro zai soke kwari ko zai hadicciyar Qur'ani sannan ya koyi ilimin primary mu mun yadda saboda mun sa Qur'ani mun yadda sai an kara shekara ɗaya ko shekara biyu amma kaga wannan hanya ce mai sauki ta tattaro ilimin na Qur'ani a hada shi da ilimin zamani yara su fada kan wannan wato abuwa ne wanda ya kamata shugabannin mu su duba idan an zo ana tattauna akan yadda kasar nan za ta tafi kowane bangare yana da tarihinsa kowane bangare yana da tsakafarsa kowane bangare yana da addininsa kowane bangare yana da al'adunsa kuma yana cikin abubuwa da za su taimaka wa Najeriya wajen kwanciyar hankali ya zama duk waɗannan abubuwan an yi la'akari da su amma a tattara mu gabaki daya a samu akan harshe wanda harshe nan dai harshe ne na mulkin mallaka kuma harshe ne wanda addinin Kirista ya zo da shi mutane da yawa a cikin al'umman mu yana cikin abubuwan da yasa basu mai da hankali a kansa ba amma sun dauki harshen Larabci kuma harshe wanda musulunci ya zo da shi yau aka ce ana kanta da harshen Larabci ko harshen Hausa wakilan mutane za su fi saukin yadda da amincewa akan a ce da wani harshe suke gani harshe ba na addini su wata kwaɗannan abubuwa ne da ya kamata a duba a yi la'akari da su wajen ƙoƙarin ci gaba don abin da ake nema dai shi ne ya zama duk sassa na ƙasar nan an samu yaɗuwar ilimi an samu ci gaba kuma rashin ilimin nan ya jawo mana koma baya kuma yawanmu a arewacin musulmi a Najeriya ya sa ci bayan mu yana kawo Najeriya ci baya.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ke ni ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu ga mulkin kai an kakkarfa a afirka ka ɗan muka ɗan saba kowa da abin da ya zazzaba na waɗansu abin har ya zo ba da ya ja masu jar wahala da shi.
Jihar Kaduna tana tsaka mai wuya ta sallami malamai sama da 20,000 waɗanda suka kasa cin jaraba da ɗalibansu ƴan aji huɗu ya kamata su ɗauka. Watanni bayan jihar ta ɗauki wannan mataki makarantu da dama suke fama da ƙarancin malamai yanzu sun kasance babu su kwata-kwata kuma sabbin ba su kama aiki ba. To amma rahoto daga jihar Kaduna da Iliya Kure ya aiko mana ya ce hukumar ilimi bai ɗaya ta jihar ta horar da malamai 15,000 domin su mai gurbin waɗanda aka sallama. Maimakon wata uku da aka shirya domin horar da malaman yanzu shirin ya ɗauke su kwanaki biyu kaɗai. Ga ƙarin bayanin da wata daga cikin malaman da aka ɗauka ta gaya Iliya Kure.
Mun yi kwana biyu ne ana koya mana mun mako titi bayan haka da su titi a da kuma sound da dai abubuwa an kai mu wani class ya ji an aje su titi a haka an nuna na mana abubuwa so mu ma wai mu kreti wanda ya titi kuma mun tashi mun gama haka ana titi na mamu abubuwa da dama ta kuma sai mun ga mun mako titi muka yi wasu presentation haka a class a ranar for 2 days.
Kamar ke kin taba koyarwa ka mai wannan karo din ne?
Ni da ba taba koyarwa a titi amma na yi NC United in practice kuma na koyarwa a titi church amma titi wai in je koya private ban taba yi wannan ba. Sai da ko na yi NC United in practice a primary school da kuma titi a children department a church.
Okay. A ganinki kamar wannan kwana biyu din nan ya isa ya ishe ku horo wanda za ku iya ku je ku ci gaba da koyarwa ko kuma da ya kamata a ce ya fi haka yawa?
To, a kwana biyu din na yanda an koyi da mu to, ya za mu ce to yanda ya koyi yanda suka yanka ne amma ba wai sun nuna mana abubuwan da za mu yi da a indasta dai amma ba a yanda za a ci gaba dai sai wai mun mu je mu ci gaba da ito na abin da suke so mun mu yi a class din nan.
A cikin ku akwai wanda ba su yi NCE ba?
To gaskiya ka ba zan yi a sani ba amma kamar na ji kamar ba zai rasa ko wanda suna da HND da sauransu ba zan sani ba amma ni dai na sanawa dai NC ne amma ba zan sani ba inda suke ba wai za a nuna ma kowa zai nuna exact nasu ba.
Kamar wanda ba su yi NC ko kuma fannin ilimi ba university kina ji wannan ɗalibin zai ishe su yadda za su iya su yi koyarwa a aji?
To kowa da kokolon shi sa to mu zan ya ce ba to tun fike ko ba wa shi ne an ko ko shi ba ba so shi kuma private school shi tike a private school ya di e ga ce di dole so ko ba wa suna da experience ne ko ya ne ba ko ne ba amma dai kamar na wa dai ni dai na yi NC
to yanzu ke a shirye kike yanzu ki je ki ci gaba da aikin koyarwa kenan.
In Allah ya yarda sa.
A wata hira da muryar Amurka, tsohon sakataren ilimi na karamar hukumar Kaduna ta Kudu, Malam Sanusi Sirajo, ya nuna damuwa, yana mai cewa lokaci da aka dauka don horar da sabbin malaman yayi kadan.
Well, mu a gaskiya abin da muka duba horar da malami a cikin kwana biyu yayi kadan, musamman malamin da bai taba shiga aji ba. Domin malami ya taba shiga aji ko horarwa na kwana bakwai kamai, shi kanshi bai ishe shi ba. Ballantana na kwana biyu. Kuma a yanzu halin da ake ciki akwai makarantun da babu malami ko daya ciki. Kuma wannan malaman wanda za su tafi nan sababbi ne, ya kamata a horar da su ne. Kamar yadda aka ce da za a horar da su akalla na wata uku. Su goge su san harkar ilimin sanar tafi. Gaskiya ba yayi kaɗan a ce an ba su horo na kwana biyu a tura su aji a ce ana neman wani sakamako mai kyau. Ba za a samu wani sakamako mai kyau ba.
Shiko da Latul Laduga, Malam Husaini Salisu Kaciya, tuni yake wa gwamnati kada ta manta da ƙauyuka lokacin rarraba malumin. Dan nan ne aka fi bukatar su.
Wannan sababbin mallan gwamnati ke training nasu yanzu don su ilmantar da mutane a asube. Asura su dan dajuzuka kauyuka don yaki da jahilcin makiyaya musamman Fulani daji da kuma sauran kauyuka da suke a daji. Babban amfani su shine a kai su kauye daji musamman mu Fulani da muke a daji. Nan ne su amfani nan da su samu wanda basu gane yadda ya kamata akwai ba kuma su koyar da su. Amma kaga nan bariki da ba meke kana interacting da mutane kana jin turanci amma can kauye shine inda ke bukatar su musamman.
Kokarin ji ta baki shugaban hukumar ilimi na bai daya na jihar Kaduna ya cutura. Har yanzu akwai yara a sassa da dama a jihar Kaduna da ba su samun koyarwa don rashin malamai a makarantunsu. Gashi kuwa hutu ya gabato. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria.
Yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye. Ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta, ƴan yara ku bi ma iyaye. Ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau. Irin haka Allah ke so. Ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan. Ƴan yara manyan gobe, ƴan yara. Ƴan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. Ƴan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta. To irin haka Allah ke so. Kwai ci mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan inganci mai kyau, har kwasan aiki mai kyau. Kumbir ma idan kun yarda, ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, ƴan yara Allah na nan, haba yara manyan gobe.
Shin da gaske ne lalacewar ilimi ya samo asali ne daga lokacin da gwamnati ta soke tsarin makarantun horar da malamai da ake kira Teachers College? Wannan shine ra'ayin shugaban kolejin horar da malaman makarantun firamare a jihar Eko, Professor Michael Otedola. Lawal Sani Kone ya tambayi ƙwararru kan wannan ikirari da Professor Otedola ya yi.
Da farko, malami a kolejin ilimi ta Zeng da ke jihar Taraba, Malam Sanusi Yuguda.
To, a hakikanin gaskiya ya faɗi abin da ke da mana, da mana don kuwa maganar sannan haka take. Da dai mu da muka tashi shi ne mun samu malamai ne wadda suka yi karatu a wa'annan makarantu, ba ilimi mai zurfi suke da shi ba, amma suna da jajircewa da basira wajen koyar da yara a makarantu.
Simon Shimfu tsohon malami ne wadda ya taba zamewa kakakin majalisar jihar Taraba.
Tunda a lokacin da ake horar da malamai a Teachers College a Nigeria, yaro zai gama secondary school, zai je ya shiga form 1, zai gama primary school zai shiga form 1. Kaga daga kasa yake koyon malanta, daga kasa yake koyon yadda zai je ya karanta. Don haka in ya gama daga wurin zai je abinda yake Advanced Teachers College, ake je a yi makaranta a wurin. Za ga yaro zai fita lalle kwararren malami ne. Amma yanzu daga ka gama primary school ka je secondary school, sai a ce gaba daya ka je ka NCE. Abinda dama kana koya a Teachers College ne su ne abubuwan da kike kaɗan kawai za ka kara kai. don haka za ga yaran din ba sa fita kurarun yara a karantarwa.
Malama Zainab Umar na kwalejin ilmi na tarayya da ke Yola ta bayyana dalila da yasa irin malaman da suka fara karatu a kwalejin horon malamai suke da muhimmanci a sana'ar malanta.
To za a ce haka za a ce ba haka ba. Abin da kuma ina son in yadda da shi waɗanda suka je TC a lokacin ana karantar da su yanda za su karantar da yara a makarantu daga suna shiga. Akwai course da muke ake doka lokacin child development da psychology to tun a wannan karatun suke farawa har su je. Kuma in suka gama mafi yawan su ba sa tunanin bari su je university direct, suna tunanin bari su je su kara yadda za su iya karantarwa sai kaga su je a fannin koyarwa, sai kaga su je ATC da Advanced Teachers College su ne LC yanzu. Daga nan in suka fita ba za su nemi a'a bari mu je arts ba, faculty of arts, sai su nemi zuwa faculties of education. To a haka za ka ce duk malamin da ya yi TC da ya bi waɗannan har ya gama to suna sun iya gaskiya.
Wato dama da yake ya tafi TC sai kuduri niya tun daga wannan lokaci cewa ni aikin malanta zan yi.
Aikin malanta za ka gama ko za a nemi jami'a, baka ganin su suna neman jami'a bari su je SBS
wasu darussa daban
babu, suna nan hankalin su ya riga ya kama za su zama malaman kwarai sai ka ga su tafi can din ATC faculties of education su fita su malaman kwarai ne sun riga sun karanta dukkan abin da ka sani dan an fara da su fatun a na primary na secondary din. To waɗannan da suka je secondary yanzu matsalan da muke dan samu sai sun zo kaman a wajen mu waɗansu abubuwa da aka karantar a TC muke musu yanzu.
Kwamishinan ilimi na jihar Taraba Mr. Johannes Gidiam ya bayyana rashin amincewarsa da wannan furuci na Professor Olu Okunshola.
I don't agree with that philosophy. My reason is that
babu ban yi da wannan ra'ayi ba. Dalila ta kuwa ita ce masana ne suka zartar da mafi karancin takardar shaida ta aikin malanta
qualification for teachers and they said NCE.
Suka kuma yarda cewar takardar shaidar ilimi ta ƙasa NCE takardar shaidar aikin malanta mafi karanci
must go through NCE.
Duk wanda zai yi aikin malanta sai ya mallaki wannan. A tun rufe kwalejojin horon malamai da aka yi daga cikin shekarun baya-bayan nan ne cibiyar nazarin aikin malanta ta ƙasa da ke Kaduna ta dawo da karatun takardar shaidar ilimin malanta na TC2, amma a tsarin karatun jeka ka dawo. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Wannan kiɗan tita ne, wannan batun tita ne, tita ɗuban karatu. Idan ka aifi ɗanka, ka tashi gun karatu. Tita isa iyanke farce, sannan ya wanke riga, idai aje ka gane yaron idan karatu. Idan ku ɗanka, ya kwana ɗaya, ya kwana biyu, bai zo cikin haɗi ba. Tita ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka aifi ɗanka, sannan ya yi firamare ai, ya yi sakandire ai, ya je yunibasti, ya je yaman darata, ya gangara Amerika, sannan ya sauka London, ya gangaro ta Paris, sannan ya yi gida da moto malam a kwan a tashi wani tisha ko bai da keke. O tisha ko ban karatu.
Masu haro da aka Allah ya kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Dodone da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, a huta lafiya.